This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 30 ga watan Afrilu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To, Ibrahim, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da tayin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfida a gaɓar teku don samar da damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza da za ta ci kusan dala miliyan 320. Ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a Kenya sun halaka ƙalla mutum 45.
To, kanin labarai kenan. Yayin da 'yan Boko Haram da ISWAP ke ta tuba, ko me ce ce makomar kungiyoyin biyu?
Kungiyar ISWAP da JAS har sukan yi amfani da makami tsakanin su, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikin su.
To, ko me gwamnan jihar Neja zai ce kan batun wadata Najeriya da abinci daga matakin jihohi?
Jihar Neja a Najeriya ta fi kota jiha girman fili da yawan ruwa. Muna da rafuffuka da dams da ba da iyaka.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Musaban Sokoto ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo batun ƙaurace ma yammacin duniya da jamhuriyar Nijar ke yi. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da tayin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza, a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su tayin da ya kwatanta a matsayin mai gwaɓi. Blinken ya bayyana hakan ne a ranar Litinin a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya, yayin da yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya a ƙoƙarin da yake yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yankin na Gaza, wanda aka kwashe kusan watanni 7 ana yi.
Secretary of State Antony Blinken has a wide-ranging agenda as he meets with Arab.
Wakilar AP ta ce Sakatare Blinken na ziyara ne a Saudiya, inda yake tattaunawa da shugabannin ƙasashen Larabawa kan batutuwa da dama, musamman kan batun yakin Isra'ila da Hamas. A halin da ake ciki wata tawaga ta isa ƙasar Masar a ranar Litinin, wacce tare da haɗin gwiwar hukumomin Qatar take kokarin ganin Isra'ila ta dakatar da har-haranta a kuma saki mutanen da ake garkuwa da su. Yan jam'iyyar Republican na amfani da zanga-zangar adawa da yakin Gaza da ke ci gaba da yaduwa a kwalejojin Amurka suna caccakar shugaba Joe Biden, lamarin da ke kara musu farin jini, duk da cewa Biden na ci gaba da nuna juriya da tsare-tsaren Isra'ila waɗanda kusan daukacin Republican din sun amince da su. Tunda 'yan bindigar Hamas suka kai hari a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka Isra'ilawa 1,200, suka kuma garkuwa da ɗaruruwan mutane, Biden yake nuna cikakken goyon bayansa ga Isra'ila. Duk da cewa ya ɗan nuna damuwa cikin watannin da suka biyo baya, Biden ya ci gaba da nuna wa Isra'ila goyon baya, yayin da dakarun ƙasar suka yi ta kai hare-haren ramuwar gayya waɗanda suka halaka sama da Falastinawa 34,000, mafi akasarinsu mata da yara. Kazalika hararen sun lalata unguwanni, sannan Isra'ila ta takaita shiga da kayayyakin agaji, lamarin da ya kai ga yankin na Gaza na fama da matsalar yunwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfida a gaɓar teku don samun damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza za ta ci kusan dala miliyan 320. Mataimakiyar sakataren yaɗa labaran ma'aikatar ta Pentagon Sabrina Singh ta faɗa manema labarai a ranar Litinin cewa ƙididdigar da aka yi ta kuɗaɗen da za a kashe ta haɗa da safarar kayayyaki da kuma gina hanyar da za a samar. Kazalika kuɗaɗen sun haɗa da kayayyakin agajin da za a shigar cikin zirin na Gaza. Tunda a makon da ya gabata, dakarun Amurka suka fara gina hanyar wacce za ta riƙa yawo a kan ruwa, a cewar wani babban jami'in sojin ƙasar. Hukumomin Amurka da Isra'ila sun ce suna fatan kammala aikin nan da farkon watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa yayin da ake ta fafatawa tsakanin ƙungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da ISWAP, mambobin ƙungiyoyin biyu na Tatuba suna miƙa wuya ga hukumomi. Ga Hassan Maina kaina da rahoton.
Rikicin dai wanda ya rincaɓe zuwa cikakken yaƙi tsakanin ɓangarori masu ikirarin jihadin na ISWAP da kuma Jama'atu Ahlus Sunna Lid-Da'wati Wal Jihad yayi sanadiyar rasa rayuka masu yawan gaske daga ɓangarorin biyu. Doki ba daɗin dai ya gudana a tsibirai da ke yankin tafkin Chadi, su mayakan Boko Haram da suka tattaru ta wajajen kukawa daga ɓangaren Najeriya, yayin da ɗaya ɓangaren kuma mayakan ISWAP suka ja daga wuraren Kirta Wulgo kusa da kan iyakar Najeriya da Kamaru, inda aka fafa ta sosai kuma ɓangarorin biyu duka sun karkashe junansu. Na tambayi kakakin rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi, Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi, ko me suka sani akan wannan rikici na cikin gida tsakanin ƴan ta'addan?
Hakika akwai rikici da gaba mai tsanani tsakanin ƙungiyoyi biyu na ta'addanci, wato ƙungiyar ISWAP da JAS, ta inda har sukan yi amfani da makami tsakaninsu, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa mayaka masu yawa cikinsu.
Laftanar Kanar Abdullahi ya kuma min karin bayani dangane da yadda ƴan ta'addan ke miƙa wuya ga sojojin ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi.
A tsakanin 17 zuwa 27 ga wannan wata na hudu, mun samu ƙarin mayakan Boko Haram guda 6 waɗanda suka miƙa waya. Da ranar 25 ga watan Afrilu na wannan shekara, mayakan Boko Haram guda 2 da Kaja Usman sun miƙa wuya ga jami'an rukuni na ɗaya na wannan rundunar. Sannan akwai wani matashi ɗan shekara 19 da ake kira Alhaji Ali, wanda ya miƙa wuya garin Baga. Sannan kuma a ranar 26 ga wannan watan an samu wani mutum ɗan shekara 38 da ake kira Muhammad Abdulrahman da matarsa Sadiya da ƴaƴansu guda 2 ɗan shekara 13 da ɗan jariri, shi ma sun miƙa wuya.
To, ko menene dalilan da ke sanya ƴan ta'addan ke miƙa wuya?
Yawanci mun fahimci cewa suna miƙa wuya ne sakamakon faɗa da ke tsakanin su ƴan ISWAP da ɓangaren su Jama'atu Ahlus Sunna da suke wannan yanki na Chadi. Sannan kuma akwai aiki da muka gudanar wanda muka kira Operation National Salam.
Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi, kakakin rundunar ƙawance na ƙasashen yankin tafkin Chadi. Dr. Abubakar MS, ƙwararre ne kan al'amuran yankin tafkin Chadin.
Sanga tafiyan nan da suke yi ba tafiya mai rai bane, babu haske a ciki. Kuma ai kaga sabon gwamnati da aka samu musamman a Burkina Faso da Mali, ta nan ƴan ta'addan ba sa samun irin taimako da cooperation da suka saba samu, har da ma Niger.
Inda za a iya tunawa ko a makon da ya gabata, sai da jiragen yakin sojojin saman Najeriya da Niger suka bi ƴan ta'addan a yankin Zarri da ke kimanin kilomita 28 daga gawashin Damasaka bangaren jihar Borno, inda suka yi masu ruwan wuta kuma suka karkashe da dama. Bisa sa idan jirgin mayakan saman Niger da ke tattaro bayanan sirri. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga yankin tafkin Chadi.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
To, wani mummunan harin makami mai linzami da Rasha ta kai tashar Odessa da ke gabar tekun Bahar al-Aswad ya halaka akalla mutum hudu tare da jikkata wasu 28, ciki har da yara biyu da wata mata dauke da juna biyu. Hudu daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Ole Kifa. A wani sako da ya wallafa a manhajar Telegram, gwamnan ya ce ɗaya daga cikin yaran shekarunsa 12, sannan harin ya lalata gidaje tare da haddasa gobara a wani makekin gida. Gwamna Kifa ya wallafa wani hoton bidiyo wanda ya nuna yadda hayaki yake tashi a ginin da ke kusa da gaɓar tekun. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaba Zelensky ya yi kira ga ƙawayen Ukraine da suka yi musu ɗaukin gaggawa da makamai.
We urgently need Patriot systems and missiles.
Ya ce muna buƙatar makaman kariya cikin gaggawa da makamai masu linzami, ta hakan ne kaɗai za mu iya ceto rayuka a yanzu. Ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a Kenya sun halaka akalla mutum 45 kuma masu ayyukan ceto na can suna ƙoƙarin neman mutanen da suka bata a cewar jami'an ƙasar. Watannin farko sun ce wata madatsar ruwa ce ta fashe a yankin da ake kira Nakuru, amma wasu bayanai na nuni da cewa wata magudanar ruwa ce da ta toshe ta haddasa ambaliyar ruwan.
Heavy rain has been pounding the country since mid-March.
Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP ya ce tun a tsakiyar watan Maris ake ruwan sama mai karfin gaske a kasar ta Kenya, kuma hukumar kula da yanayi ta ce za a ci gaba da ganin saukar ruwan akai-akai. Yanzuwa yanzu sama da mutum 140 ne suka mutu tun da aka fara ruwan a tsakiyar watan na Maris a cewar hukumomin kasar.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka zo wani taro a nan Amurka kan batutuwan tsaro. Daga cikinsu akwai gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago, wanda abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tuntuɓe shi kan batutuwa da dama, amma ya fara da tambayarsa irin tsarabar da zai kaima jama'arsa. Sai ya ce,
Alhamdulillah Rabbil Alamin, mun gode ma Allah da wannan dama da muka samu. Mun samu ilimi sosai na yanda za a kasantar da zama lafiya a cikin al'umma, kuma dalilai kala-kala da misalai da yawa yanda ake samu irin wannan ibtila'i na rashin tsaro. Saboda haka za mu koma da guzuran goron ilimi don a zauna lafiya insha Allah.
To mai girma gwamna, bari mu je ga batu na gaba, wato batun aikin gona. Rashin takin zamani da rashin kayan noma na zamani suna daga cikin manyan kalubale da harkar noma a arewacin Najeriya take fuskanta. Kai a jihar Kataneja, a takaice me kuke yi domin shawo kan wannan matsala?
To alhamdulillah rabbil alamin, mu mutanen jihar Niger da gwamnatinmu tunda muka zo mulki mun yi hubbasa na magana aikin noma. Noma shine tushen arziki, mutanen mu ba abin da suka san sai noma. Jihar Niger a Najeriya ta fi kowace jiha girman fili da yawan ruwa. Muna da rafuffuka da dams da ba da iyaka. Saboda haka mun duba cewa yanda mutanenmu za su samu waraka su warware a cikin harkan rayuwa shi ne mu koma noma. To saboda haka daga zuwanmu mun yi ƙoƙari mun zo nan Amurka, mun ƙulla zumunci da kamfanuka manya-manya kamar John Deere. Mun yanzu haka muna da tractor ɗaya guda 1,000 daga hannun John Deere, suna nan a ƙasa, shugaban ƙasa ya zo ya kaddamar da su kwanan nan. Muna da taki yanzu kusan moto 200,000 bags kenan, muna da su insha Allah za mu raba su kafin ma a fara ruwa. Ko zuwa mu Amurkan nan da mu da kamfanin Bayer mun sa hannun yarjejeniya na aiki tare, saboda yawanci abin da ke kashe mutanenmu da manomanmu yawanci iri ne da iri ne da taki. Kuma ilimin iri kamar yanzu ka je karkara za ka ga mutum a rami ɗaya zai je na sa kwaya uku na masara ko na shinkafa, to yanzu kwaya ɗaya ma ta isa ta baka fiye da yanda ake zato. To yawancin mutane ba su san akwai ilimin noma ba, suna ganin kawai a ɗauka abincin da ake ci ne a sa ƙasa, iri ya bambanta. Ilimin fasada ya kawo cewa yanzu iri ma sai an dube shi an ga wani irin iri za a sa, mai buƙatar ruwa ne ko mara buƙatar ruwa ne, mai buƙatar takin ne ko kuma da ƙwari ba za su iya ci ba ne. Ilimi ya riga ya wuce wurin yanzu insha Allah. To kuma mun haɗa hannun yin noman nan da kamfanuka da yawa kamar Ranke, shi ma ɗan Amerika ne, sun ka muna za su ba mu aikin irrigation, shi ne aikin lambu. Muna ƙoƙari da UNDP maganan su solar pump da yake amfani da rana da kuma abuwa da yawa da yawa. Kamar kuma kashin wannan dabbobin da muke da su da kuma za mu fara tara su a wuri ɗaya nan, mu wannan za mu yi amfani da su ma mu generating lantarki da shi da abin da za a yi noma da shi.
To za a ji ci gaban wannan hira da gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Mun kaddiba ita ma rasha din, kada mu yi babban zato gare ta. Ma'ana yadda bamu hoyar dun faho, ba mu yadda a kawo sojan Faransa ba Nijar, ba mu yadda da a kawo sojan ƙasa Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turaren rasha ba.
Su ne mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci, wannan kutete kuti, wannan kabar shi cikin bakunan 'yan siyasa. Ya za a rajejeniya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai? Ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko?
Abin da muke shakko, idan muka kawo su jawo rasha, radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikinsu? Alhali su din ba su gama cin gajiyarsu ba. Idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa, to za mu iya samun matsala fiye da waga, saboda su ba su da jinƙai, ba su da tausayi, kuma ba su da aƙida, wato incin bil'adam da demokaradiyya.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Shin ko wani dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta Nijar a ƙarƙashin shugabancin General Abdulrahman Tchiani take juya bayanta ga ƙasashe yammacin Turai tana fuskantar na gabaci? Me ya amfanin da Nijar za ta samu daga ƙasashen Russia da China idan aka kwatanta wanda ta taɓa samu a can ba daga ƙasashen yammacin Turai ɗin? Sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da Russia na cewa irin da Nijar ta ga bayan Faransa yanzu take neman ganin bayan Amurka, idan ta gaji da Russia ba za su rabu lafiya ba? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a ciki gaba da muhawarar da muke kawo muku a yau tsakanin Ibrahim na Maiwa da Sule Umaru dangane da sabuwar alƙalin diplomasiya, tattalin arziki da soja da jamhuriyar Nijar ke ɗauka. Ba ta da ɓata lokaci ba, yanzu sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa, Sule Mumuni Barma da kuma bakin nasa.
In kaddiba ita ma rasha ɗin, kada mu yi babban zato gare ta. Ma'ana yadda bamu hoyar dun faho, ba mu yadda a kawo sojan Faransa ba Nijar, ba mu yadda da a kawo sojan ƙasa Amerika ba, haka yau ma ba mu yadda da a kawo turaren rasha ba. Kamar yadda nace ma ɗan jinmu da ɗan jinmai mai, musamman su na rasha, yau sun yi lalata. Menene lalatarsu? Saboda wato rashin aƙida, tausayi da demokaradiyya da a gare su. Kaga Faransa an ce mata ta tai da kyar da kyar ta ba da bai, Amerika an ce mata tai tana nan tana soyayya. To ita Russia in ta ce takiya takiya na, misalin da zan dauka ma shine misalin wato aminiyarta, abukiyarta, makwabciyarta Ukraine, wanda yake da suna jima juna, yau tana babbakanta, ba tausayi, ba jinkai. Abin da muke shakko, idan muka kawo su jawo rasha, radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikinsu? Alhali su din ba su gama cin gajiyarsu ba. Idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa, to za mu iya samun matsala fiye da waga, saboda su ba su da jinkai, ba su da tausayi, kuma ba su da aƙida, wato incin bil'adam da demokaradiyya. Kenan yakin da za a yi da rasha zuwa gaba zai zama abu mawuyaci fiye da waga. Kenan kurakuran da an kai a yi kokari a yi wanda su, domin kuma kada a shiga cikin irin Najiya.
Akan harkar nan ta kara kusantar kasashe irin su China, Russia, Turkiya da Iran, daidai lokacin da aka juya wa kasashen yammaci na Turai da su irin su America baya, shin wani irin amfani ko rashinsa Nijar za ta samu? Batun tsaron nan shi kadai ne kake gana abinda ita rashar za a yi amfana da ita?
Ba shi kadai ba ne ba, amma shi ne umul aba'isa, abinda ya kawo rasha a ƙasar, sojojin rasha a ƙasar Mali, kuma sun samu ci gaba, an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi. To mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba, mun ka ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin Rasha da kasan mu ko kuma ka gani ai balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa Rasha hukumomin Rasha suke zawa nan ga kare da karau sai ba da dama ta a samu ayi rajejeniya daban-daban mun yi rajejeniya ta hanyar yaki da ta'addanci akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta sai gashi kayan yaki na lokaci waɗanda ake so mun ga gasu na Rasha ta kawo su kuma ta kawo mana sojan Rasha wanda za su ba sojojin mu horo dan saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aikin
kayayyakin da ma'ana maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wa Niger su ne babu ƙarin bayani akai
su ne mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaki da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa wannan kutece kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar shi cikin bakunan 'yan siyasa mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi ubangiji Allah shi kama muna da sabin abu kanmu na kokowa mu yi kokowa mu kare da ta'addanci cikin ƙasar mu mai dokoncin hankali ya za a rajejeniya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ci nasara ko to mun samu an kawo mana su yanzu in ma saye ne mi an matsalar shi tunda ai arzikin mu ya kamata ya ce a ce arzikin mu yana ba da dama ta a kare mu in arzikin mu bai kare mu ya an wani arzikin mu nan baya da muka hoto tsahin mai kwanta waɗanda aka yi ma juyin mulki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke dangwalewa suna sawa cikin aljihunsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabin hukumomi waɗanda arzikin mu unhwani aka yi da shi dan saboda a kare mu alhamdulillah kuma mun san za a samu sakamako mun ma fara ganin sakamako a tunda an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka shi an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko kuma in ce ya ma kare to muna fatan ubangiji Allah ya kara mu domin kwanciyar hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu maida hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki wagara jejene da hulɗa da da kai tsakanin mu da Rasha ta bado sakamako wanda zai ba dama talakan Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki ta hanyar kiwon lahiya ta hanyar kwanciyar hankali ayi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da Rasha hudda kasanmu cikin kangi wadda lalar hulɗa da muka yi tsakaninmu da tsohon Turawa na Faransa da na Amerika ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakaninmu da Rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanga dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore to waccan baƙar siyasa wadda Turawan Faransa da na Amerika suka sa 'yan siyasa mu suna aiwata sun san da wannan mun kare ta kenan talaka ba a komai mishi ƙarya.
Sule, muke amfani ko rashin amfanin kusantar ƙasashe irin su Rasha, China, Iran da Turkiya waɗanda gwamnatin riƙon ƙuri'a ta juya alƙiblarta zuwa wajensu.
Misali, ka ɗauka Prime Minister mu ba ya je ƙasar Amerika ba wajen neman tallafi ko? Kenan duk yadda akwai abota akwai umfanin da aka iya samu amma ai kaji mu tafarkin da muke bisa kan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shine adda wuya shi yasa muka jan hankalin su cewa da lalle lazimu wulda da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun gwamnatin canja cewa da a hita batun kasashen turai dai
A ƙara faɗaɗa
saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su ƙasashen turan wato yamma ke bada su ma akwai nasu. Yana kaga akwai umfani da dama ya kwatanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai. Akwai kuma gudunmuwa da za su iya kawo hiyar da ma na waɗanda ƙasashe. Amma mu shi hankalin da muke yi shi ne cewa da a yi hattara. A kan cada duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika ƙarhi ya hika wayo to kenan sai ka shirya zaman ka ƙasashe ne wanda dama idan aka ce sai a hulɗan lalle hulɗan za a yi amma wasu za su zakkuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakuwa da hankalin cuta, shi ne muke ce ai la'akari. Kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu watan yau a ce an haɗa ciki, shi yasa muke jan hankali ai hattara a kiyaye. Idan ka diba yanzu ga ma zan canca da jami'an tsaro sun hidda sakamako tsakanin wata uku na sabon shekara gama jan kokarin da sun kai na wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jiran su kenan saboda su ce sun ji mulki dan tsaro ya baci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada ko ku zai sa tsaro harkar tsaro ta yi kyau muna goban bashi kuma muna zuga su 100% kenan inda yi hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan muriya to yayi kaji abokina ya ce cece ku ce na ɗan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema muku ikon muke nema a yi mai kyau a yi iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi ka yi mai kyau.
To a gaishe ku. To nan za mu jaburki sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba kuma in Allah ya maido mu din. Daya daga cikin abubuwan da za mu duba shi ne maganar kayan yakin nan da Rasha ta kawo Niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare Niger ba ne na kare shugabannin sojan Niger ne. Haka ne? Sannan kuma ya ake ganin raunin alaka yanzu tsakanin Niger da gwamnatocin kasashen Afirka ba waɗanda suke cikin ECOWAS kaɗai ba. Kasashen Afirka dai masu shugabannin mulkin demokuraɗiyya wato na fararen hula. Da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin Niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin soja. Duk wannan suna tafi a shiri mai zuwan Allah ya kama zukan muna godiya ga su baƙin namu Ibrahim Namayo da Sule Umaru da ku musamman shi Sule Mumu da Barmu wakilin mu a Yamai da ya haɗa mana wannan tattaunawa. A madadin su dukan Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington, mun ba ku lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana fata Hamas za ta amince da ta yin da Isra'ila ta yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su ta yin da ya kwatanta a matsayin mai gwaɓi. Blinken ya bayyana hakan ne a ranar Litinin a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yayin da yake ziyara a yankin gabas ta tsakiya a ƙoƙarin da yake na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin na Gaza wanda aka kwashe kusan watanni 7 ana yi. ‘Yan jam’iyyar Republican na amfani da zanga-zangar adawa da yakin na Gaza da ke ci gaba da yaɗuwa a kwalejojin Amurka suna caccakar shugaba Joe Biden, lamarin da ke ƙara masa farin jini duk da cewa Biden na ci gaba da nuna juriya da tsare-tsaren Isra’ila waɗanda kusan ɗaukacin ‘yan Republican ɗin sun amince da su tun da ‘yan bindigar Hamas suka kai hari a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya halaka Isra’ilawa 1,200 suka kuma garkuwa da ɗaruruwan mutane. Biden yake nuna cikakken goyon bayansa ga Isra’ila. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce hanyar wucin gadi da za ta shimfiɗa a gaɓar teku don samun damar shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza za ta ci kusan dala miliyan 220. Mataimakiyar sakataren yaɗa labarai a ma'aikatar ta Pentagon Sabrina Sin ta faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa ƙididdigar da aka yi ta kuɗaɗen da za a kashe ta haɗa da safarar kayayyaki da kuma gina hanyar da za a samar. Kazalika kuɗaɗen sun haɗa da kayayyakin agaji da za a shigar cikin zirin na Gaza. Wani mummunan harin makami mai linzami da Rasha ta kai tashar Odessa da ke gaɓar tekun Bahar al-Aswad ya halaka aƙalla mutum huɗu tare da jikkata wasu 28 ciki har da yara biyu da wata mata ɗauke da juna biyu. Huɗu daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Ole Kiefer. A wani sako da ya wallafa a manhajar Telegram, gwamnan ya ce ɗaya daga cikin yaran ɗan shekaru 12 sannan wato shekarunsa 12 sannan harin ya lalata gidaje tare da haddasa gobara a wani makekin gida.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyar mu ta yanzu na Shawan Kale, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.